الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لدوك من الانجينيب ممن لكن قوة قوميك بادايا واندي ساكي قدر حدورم وقواني امتي نران الله ربا عشرين تقص دوات الرجب شكرا تدود تريه ودود تلاتين دبقوي باين في رمضان الله صلى الله عليه وسلم رمضان يزوى مدينة واندي داتي ما قوات البيار شكرا تدود شاشدا lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau ce mu kan Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suka iya gabata kamar aimi bayan ga mutahiyar washi matahiya ta farko ayi addu'a a tahiya ta farko duk da cewa dama ita kanta lafazin tahiyar addu'a ce an gane ko amma bayan ga mutahiya ta farko babu abinda zaka yi sai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin cikon lafazin tahiyar ne dan haka yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ke banta ba da tahiyya ta karshe a tahiyya ta karshe ne aka sunnanta mana addu'a wanda bayan ka gama lafazin tahiyya ka zo da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin da ya fito daga bakin sa shine salatul ibrahimiyya bayan kayi shi sai kai wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabri wa a'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat ya zo a cikin sahih muslim ziyada shine Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'fani wal-maghram ya Allah ina roƙonka ina neman tsari da kai wato game da daukan zunubi da nauyin bashi shine cikon wato abubuwa biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da su a karshen wato tahiyarsa bayan haka sai ka zaba addu'o'in da suke kayatar da kai ka zo da su duk da cewa a wannan karshe akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shine addu'ar da ya fada ga mu'ar Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya ce masa kada ka bari wato a karshen kowace sallah kai wato manzo Allah ya ce face sai kai wannan addu'a Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan addu'a malamai suka ce kai ta a karshe kafin ka salamce shine yafi dacewa da kai ta bayan salamcewa duk da cewa duburu idan aka ce duburu kaza yana daukan abin da yake sada da shi yana daukan kuma bayan wani abu yana iya kasancewa mutasilan kuma yana iya kasancewa munfasila kamar yanzu misali in aka ce duburu dabba kaga wutsiyar dabba shin daban take ko a jikinta take a jikinta take to dan haka kenan anan da yace kada kai saki a karshen kowace sallah manzo Allah yace sai ka faɗi wannan addu'a Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika malamai suka ce kafin ka salamce a nan ne yafi dacewa kai wannan addu'a domin kana cikin ganawa da ubangijinka. An gane ku, to a nan ne zaka zaɓi addu'o'in da suke ƙayatar da kai, wanda kake da buƙatar roƙon wasu abubuwa a nan duniya ko a makomaka lahira. A ƙarshe dai addu'ar da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciki sallarsa da ita, wanda daga ita sai sallama, shine addu'ar da ke cikin sahihu Muslim, hadisin da ke cikin sahihu Muslim. A ƙarshe manzon Allah yakan ce, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir, la ilaha illa anta. Dan haka dai a takaice a bayan tahiyya ta farko ba mu gana addu'a. Na'am. Gaisuwa haka wai karausana baya halatta. Mutum yana tsaye dukawa haram ƙwarai, dalilai su suka tabbatar da haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne sahihi. Wani sahabi ya ce, ya Rasulullah, ɗayanmu idan ya haɗu da ɗan uwansa a yan haniya dahu, shin ya sunku ya yi gaishe da shi? Manzon Allah ya ce, la, la, ko in ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzonsa, abinda take fa'idantarwa haramci. Gane ku? Don haka kasancewar dukawa a wajen gaisuwa wannan baya halatta a shari'ance. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, shine yake cewa inda a ce zan sanya wani ya duka ma wani ya yi masa sujada, manzon Allah ya ce, da na umarci mace ta duka ta gaida mijinta, kama mijinta sujada, saboda girman haƙƙin shi wanda yake kanta. Idan aka ce sujada, an gane ko akwai sujudu lil hina, sujada ta sunkuyawa, ba ma sai ka kai gushi kasa ba. To dan haka wannan girmamawa ce wadda take banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan mutum yana tsaye, in gaida shi za ka yi, farko shi ne kai masa sallama, bayan ka masa sallama sannan ku haɗa hannu ku yi musafaha. Sakamakon musulmi biyu idan suka yi musafaha da juna, suka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kafin su rarraba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta musu zunubansu. A wata riwaya, zunubansu za su ringa saraya kamar yadda ganyen icce in iska ta bazara ta kada yake saraya. Hadisi ne ingantacce. In mutum yana zaune, ka zauna ka bashi hannu ko kai masa sallama kana tsaye, amma maganar mutum yana tsaye ka duka masa, ko yana zaune ka duka masa a wajen gaisuwa, wannan baya halatta. Don haka malamai sun yi bahasi akan wannan matsala, littafi na musamman aka wallafa magabatan ƙwarai irin su al-Imam al-Qurtubi da sauransu sun tabbatar da cewa wannan sunkuyawa baya halatta, kuma ka koma cikin tafsirinsa a daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala can cikin suratu Yusuf. ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم. Idan mutum ya manta yin bismillah a farkon arwallarsa, a tsaki tsakin arwallar ko a ƙarshenta, in ya tuna bismillah sai ya zo da ita, domin hadisin ya inganta na cewa babu arwalla ga wanda bai ambaci sunan Allah a arwallarsa. An gane ko? Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya tattara hanyoyin hadisin, ya kyautata dangansa. Wannan hadisi yana fa'idantar da cewa yin bismillah wajibi ne a farkon arwalla. In mutum ya manta a farkon arwalla, a tsake tsakin arwallar sai ya zo da bismillah. Na'am.
Game da mun mutum ya tsallaka dan uwan shi, ya yi tafiya ga mafarki, kana ga wani asali
kamar ni
dan mun tsallaka mutum da
tsallaka. Eh.
Akwai wani laifi?
Wai misali, kamar mutum ya miƙe kafa, ya miƙe kafa da zaka tsallaka shi, shin akwai laifi ko ba laifi? A al'ada akwai laifi, amma a shari'ance ba laifi bane. A al'adar mu kuma, an gane ko? A al'adar mu ba a tsallaka mutum amma shari'a bata haramta mana ba kamar yanda su larabawa in ka dauka su kuma a al'adarsu ba abinda suka fiki suka wanda suka fiki suka fi kyama sama da ka zauna ka meke kafa ka meka ma mutum tafin kafa su suna ganin duk a al'adarsu duk wanda ya maka haka ya wulakanta ka ya kaskanta ka kaga mu ko al'ada mu ba komai bane idan mutum ya zauna ya meke kafa gaban ka dan haka wannan na tsallaka mutum wannan al'ada ne ba shari'a bace in mutum ya ce karka tsallaka shi to ba laifi bane ba saboda yana ki yana kyama kuma bai dace ba kai masa duk da cewa shari'a bata haramta ba a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 74 wanda kafin ita tun daga aya ta 68 wato tambayoyi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma jama'ar da suka kafirce ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda a ƙarƙashin waɗannan tambayoyi akwai al'ajabi irin yanda sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sani wanda yake na haƙiƙa sun san mutum ne amintacce ma'ana mai riƙon amana ga gaskiyar zance sannan kuma ga kame kai duk wani abu wanda za a iya zargin mutum a aibanta shi kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo ba a taɓa samun shi da wani abu wanda yake na aibi shi ne Ubangiji ta'ala ke faɗa afalam yadabbaru alqawla Ubangiji ta'ala ya ce yanzu ba sa lura da wannan faɗakawa ma'ana shi ne alqur'ani inda a ce za su tsaya a iya hankalin da Allah ya musu da fahimtar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su fahimci abinda ke cikin alqur'ani to da sun gane gaskiya da sun kame game da saba ma Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala wanda daman maqasudin saukar da alqur'ani shine a karanta a lura da abinda yake cikinsa kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa kitabuna anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati littafi ne ma'abucin albarka ma'ana wannan wani littafi ne wanda yake ma'abucin albarka anzalnahu ilayka Ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar maka da shi liyadabbaru ayati wato dan su lura da ayoyinsa ma'ana su karanta su lura da me yake cikin shi na sako wannan aya tana tabbatar mana da makasudin saukar da alqur'ani shine a karanta a lura da abin da yake cikin sa kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha da faɗar sa afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira shine anan Ubangiji ta'ala yace afalam yadabbaru alqawla wai shin yanzu ba sa lura da wannan faɗa ta alqur'ani inda sun lura da abin da ke cikin alqur'ani to da sun gane gaskiya sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sabon da yazo musu da shi Ubangiji ta'ala yace am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwali ko kwa abin da bai zo ma ba uwayensu na farko shine yazo musu a yanzu tambaya Allah yake wai shin ko kwa abinda bai zo ma uwayensu na farko shine yazo musu a yanzu kamar misali cewa kansu ne farin turo da manzo cewa duk al'umman da suka gabata ba a taba turo musu manzo ba su ne farau a wajen turo da manzo shine Allah yake tambaya am ja'ahum ko kwa yazo musu malam ya ce aba'ahum al-awwalin abinda bai zo ma ba uwayensu na farko kina wannan kaga ba su da wata amsa anan shine kwarai uwayensu waɗanda suka gabace su Ubangiji ta'ala ya turo manzanni a cikin su domin ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi babu wata al'umma Ubangiji ta'ala ya ce face wato mai gargadi ya wuce a cikin ta sai da Allah ya turo manzo da annabawansa a cikin kowace al'umma kamar yanda yake walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut shi ne yace am ja'ahum ko kwa yace ya zo musu malam ya ati aba abul awwalin abinda bai zo ma ba mahaifansu na farko wani ta'ala yace am lam ya'rifu rasulahu wai ko kwa basu san manzon nasu ne ba fa hum lahu munkirun dan haka wato suke inkarin sa suke musansa akan abin da ya faɗa musu na cewa shi manzo ne wanda Allah ya aika shi shine Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahu ko basu san manzon nasu bane ba cewa haka kawai da rana tsaka bako ne ba a san shi ba a gari yazo yace Allah ne ya aika shi a matsayin manzo kaga anan micece amsa kwarai sun san shi sun sani gaskiyar shi sun sani rukun amana shi sun sani kamewar sa mutun ne ga rukun amana ba a taba samun shi da hadinci kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo ga gaskiyar zanci sannan kuma ga kare kai ba su taba tuhumar shi da wani abin da za a iya aibanta shi ko a zarge shi kafin ya fito ya ce musu shi manzo ne wanda Allah ya aika shi zuwa gare su shine anan Allah yace am lam ya'rifu rasulahum ko basu sani manzon nasu ba fa hum lahu munkirun dan haka wato suke inkarin sa suke musansa am yaquluna bihi jinna ubangiji ta'ala yace bari dai fada suke bihi jinna manzon da muka aika musu wai akwai tabin hankali tare da shi dan haka maganganu da yake irin maganganu ne na wadanda ba su da hankali ubangiji ta'ala yace bal ja'ahum bil haqq bari dai manzon mu ya zo musu da gaskiya kasantacciya daga gunmu wa aktharuhum lil haqq karihun ubangiji ta'ala yace sai dai mafi yawan su masu kyamar gaskiya ne mafi yawan su masu kyamar gaskiya ne amma manzon da muka aika da gaskiya yazo babu wani tabin hankali tare da shi ubangiji ta'ala yace walaw ittaba'a al-haqqu ahwa'ahu inda a ce al-haqqu wato ubangiji ta'ala domin al-haqqu suna ne daga cikin sunayensa walaw ittaba'a al-haqqu inda a ce ubangiji ta'ala wato zai bi san zukatan su game da abin da yake aikatawa ma'ana abinda ransu ta kudirci na cewa Allah yana da abokin tarayya inda Allah zai bi san zuciyarsu ya ambata wani abokin tarayya ko daye jingina ga kanshi kamar yanda su suke da aqidar haka ubangiji ta'ala yace la fasadati samawati wal ardu wa man fihin da samai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu gaba dayan su da sun baci sun rugurguje ko kuma walaw ittaba'a al-haqqu inda a ce wato al-qur'ani zai bi ahwa'ahum wato shine san zukatan su ma'ana abinda zuciyarsu take so ta kudirci a ce al-qur'ani ya sauka da abinda zuciyarsu take so shine na sanya abokin tarayya ga Allah subhanahu wata'ala da jingina masa yaya ubangiji ta'ala yace la fasadati samawati wal ardu wa man fihin wato da samai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu gaba ɗayan su da su rubuje makamanciyar wannan aya ta gabata tun a cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala na faɗa law kana fihi ma adihatun illa allah la fasadata da a ce a cikin sama da ƙasa akwai wasu alloli na daban banda allan da ya halicci halittu ubangiji ta'ala ya ce la fasadata da sama da ƙasa gaba ɗayan su sun rugurguje to shi ne anan ubangiji ta'ala ya ce walaw ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum kaddara inda a ce gaskiya kenan al-haqqu ko ma ka ce ubangiji ta'ala ko kuma ka ce al-qur'ani gaba ɗaya waɗannan babu cin karo domin al-qur'ani zancen sa ne kuma na daga cikin sunayen al-qur'ani shine al-haqqu domin faɗa ce wanda take ta gaskiya shine yace walaw ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum inda a ce wato ubangiji ta'ala zai bi san zukatan su ma'ana game da abin da suke jingina masa na abokin tarayya da da la fasadati samawati wal ardu wa man fihin da sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu gaba daya wato da sun rubuce sai yace bal ataina hum bi dhikrihim ubangiji ta'ala yace bari dai wato mun zo musu ne da ambatan alhurmas domin alqur'ani bayani wato ya zo ne domin yayi bayani game da matsayin darajar su su waɗannan al'umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su shine Allah yace bal ataina hum bi dhikrihim yace bari dai mun zo musu da ambatan alhurmas ma'ana nuna matsayin su da darajar su akan sauran jama'a domin manzon da Allah ya aiko biyayyen manzo wanda Allah bai taba halittar halitta mai daraja a gunsa wanda ta kai matsayin wannan manzo wato da ne daga cikin su ma'ana daga cikin kabilar su ya fita kuma alqur'anin da yazo da shi wanda babu wani littafi da Allah ya taba saukarwa sama da alqur'ani wannan alqur'ani da yaran su ya sauka kuma ga ya dakin da yafi kowane daki daraja a ban kasa gaya a cikin su yake kaga wannan matsayi ne wanda yake na daraja inda a ce wato suna da rabo da sun gane cewa kasancewar su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su karbi sakon da yazo to wannan abun alfahari ne matsayi ne na daraja wanda babu wani wanda yake ya samu wannan matsayi dan haka can ubangiji ta'ala yace wa innahu la dhikrun laka wa liqaumi lalle wannan alqur'ani ambatan darajarka ne kuma ambatan darajar mutanenka ne to shine anan ubangiji ta'ala yace bal ataina hum bi dhikrihim bari dai mun zo musu da ambatan wato darajar su kamar yanda aya ta gabata a cikin suratul anbiya laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka saukar muku da wani littafi na musamman wanda a cikin littafin ke akwai ambatan alhurmanku da darajarku afala ta'qilun ubangiji ta'ala ce yanzu ba za ku hankalta ku gane inda aka sa gaba ku gaskata wannan alqur'ani shine ubangiji ta'ala yace bal ataina hum bi dhikrihim bari dai yace mun zo musu da ambatan darajar su shine wannan littafi na alqur'ani fa hum an dhikrihim mu'ridu ubangiji ta'ala yace alhali su kwa masu bijirewa ne game da wannan ambatan alhurmar ta su ma'ana alqur'ani sun bijire masa ba su yarda da shi ba ba su amince masa ba am tas'aluhum kharja ubangiji ta'ala yace ko ku ka tambaye su wani lada ne akan isar musu da sako na cewa sai sun biya ka ubangiji ta'ala yake tambayar manzon sai yace am tas'aluhum kharja wai sababin abin da ya hana su imani ko ku ka tambaye su ne cewa sai sun biya ka akan sakon da kake isar musu shine Allah yace am tas'aluhum kharjan ko kuma ka tambaye su ne wani lada akan isar da wannan sako cewa sai sun baka wani abu ubangiji ta'ala yace fa kharaju rabbika khair ladan ubangijinka wanda ya tanada maka shi yafi alkhairi game da abin da za su dauka su baka dan haka can ubangiji ta'ala ya faɗa mana shi manzon yake faɗa kul ma as'alukum alaihi min ajr ce da su ni bana roƙon ku wani lada akan isar da sakon ubangiji na sai ya ce wa huwa khairur raziqin ubangiji ta'ala shi ne fiyayyen masu azurtawa in har ma akwai balantana babu sai ya ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kai kana kiran su zuwa tafarki wanda yake madaidaici shine musulunci iya aikin ka kenan kana kokarin nuna musu tafarki wanda yake madaidaici wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle wadanda ba sa imani da yinin karshe shine yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace anisirai wato game da wannan tafarki wanda ka zo da shi lana kibuna ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwaya ta masu karkacewa ne wannan tafarki da ka zo musu da shi na musulunci wato masu karkace masa ne ba sa zuci idan an yi gaba sai musu ke amma ba kowa yake yin haka sai wanda baya imani da yinin karshe shine ubangiji ta'ala yace wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle wadanda ba sa imani da yinin alkiyama ani siradi game da tafarkin da ka zo da shi lanakibuna ubangiji ta'ala yace lalle masu karkace masa ne ba sa bin shi zamu tashi wannan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaaraka wa ta'ala ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وبنجي تعالى نفدا ولو رحمناه وبنجي تعالى يتي إندا أتي زامو جكنس وكشفنا ما بهم من ضر mu yayi musu duk abin da ya same su na tsanani da kunci ubangiji ta'ala yace da dajju na rantsi da girma na da buwayata lalle ne za su zarce fi duyanihim a cikin ketare iyaka ya amahuna suna kai kawo dandimuwa wannan aya tana daga cikin makamantan ayoyin da suka gabata wanda kuma wasu za su maimaitu nan gaba waɗanda suke nuna mana fadin ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ita wannan aya tana nuna mana fadin ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance kamar yanda aya ta gabata a cikin suratul an'am walau tara idhu wuqifu 'alan nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وبنجي تعالى يجي دا كاغا لوكاتين دا أكاس إيدا سو أكام غابا توتا يا أبن دي رجي أتون كداس زاكا جسم فداسن يا ليتنا نرد إناما أتي أداو دا مدونيا idan an dawo da mu suka ce wala nukadhiba bi ayati rabbina ba za mu koma karyata ayoyin ubangijin mu wana kuna minal mu'minin za mu zamanto daga cikin masu gaskata shi ubangiji ta'ala yace bal badala humma kanu yukhfuna min qabl bari dai kawai abinda suke koyewa gabanin wannan yini shine ya bayyana gare su a duniya ba su yarda da alkiyama yau alkiyama ta tabbata sun gane gaskiya ce an gane ko Ubangiji ta'ala sai ya ce walau ruddu la adu limanhu an kaddara cewa za a dawo da su duniya Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwayata za su koma aikata abin da aka hale su shine karyata ayoyin Allah kaga anan sun yi gurin a dawo da su duniya wai in an dawo da su za su yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ba za su karyata ayoyinsa Ubangiji ta'ala ya bada labarin cewa in an dawo da su duniyar ma ga aikin da za su saki to haka yace kuma walau aradul khuruj la adu lahu udda walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbaqahum wakila ka'udu ma'al qa'idi haka ya fada inna sharrad dawabi inda Allahi summul hukm alladhina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun dan haka anan yace walau rahimnahum ubangiji ta'ala yace kaddar cewa zamu ji kansu wa kashafna ma bihi mu yayi musu duk abin da yake tare da su na kunci shine farin da ya same su domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da takurawa da matsin lamba game da kafirin Quraishawa ya kai masa matuka shi da mabiyansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannu ya musu mummunar addu'a ya roki ubangijinsa ya sanya shekarun da za su zo musu nan gaba irin shekarun da Allah ya dauki mutanen annabi Yusu shekara 7 na fari a lokacin nan mummunan fari ya same su sai da aka shekara 7 sama ba ta zubar da ruwa Allah ya karbo addu'ar manzon sa wahala ta kai wahala, in mutum ya daga kansa sama sai ya ga wani hayaki yana tashi, babu wani hayaki da yake tashi illa tsuntsar yunwa kawai, sai da ya kai mutum suna cin musai, mutum zai yi bayan gari ya cinye bayan garin shi. Shine can Ubangiji Ta'ala yake cewa fartakib yawma ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin yakshan nas hadha azabun alim rabbana kashif anna al-azaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin, ko kuma rasulun karim ne ko, wato Ubangiji Ta'ala yake cewa fartakib ka jira musu yawma ta'ati as-sama'u game da yinin da sama ke zawwa bi dukhanin mubin, wato da wani hayaki wanda yake mabayyani. Hadisi ne ingantacce daga cikin sahabbai suka fassara wannan shekaru da Allah ya kama su na fari, in mutum ya daga kanshi sama sai ga hayaki yana tashi, wanda ba hayaki bane, ba wani hayaki bane illa tsuntsar yunwa. Saboda yunwa in ta yi yunwa mutum hazo yake, shine sai ka ringa ga idan ka yana ganin kulu. To shine anan lokacin da Allah ya damke su da waɗannan shekaru, Abu Sufyan sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa anshurukallaha warrahim, yace ina maka magiya da Allah da ya aiko ka, ina maka magiya da zumuntar da take tsakanin mu da kai. Alasta tazumu annaka bu'ista rahmatan lil alamin, shi yanzu ba kai bane kake faɗa kana cewa an aiko ka dan jin kai ga halittu. Faqala bala, manzon Allah yace masa kwarai Allah ya aiko ni dan jin kan bayinsa. Faqala, sai yake cewa qadqatal tanaba abisayfi wal abnaa bilju, yace uwaye ka kashe su da takubba, ka kai su badar ka kashe, mun kai su badar ka kashe, kuma yanzu yaya kuma ka kashe su da yunwa. Fadullaha an yakshifa anna hadhal qahab, yace ka roka mana Allah ya yaye mana wannan fari da ya same mu. A lokacin nan fada'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yayi addu'a, fa kushifa anhu, Ubangiji Ta'ala ya yi musu farin da ya mamaye su. Fa anzalallahu hadhihi al-aya, sai Allah ya saukar da wannan aya, walau rahimnahum, Allah ya ce da za mu ji kansu, wa kashafna ma bihim min durri, mu yayi musu abinda ke tare da su na kunci, ma'ana na farin da ya same su. Ubangiji Ta'ala ya ce da lajju lalle ne, wato za su zarce su zurfafa, fi dubyanihim, wato a cikin shishigensu, an gane dubyani shine ketare iyaka, ya amahun, Ubangiji Ta'ala yace suna kai kawo dan dimuwa, ba za su dina abinda suke wato na karyata ka. Ubangiji Ta'ala yace walaqad akhadnahum bil azabi, yace tabbas wato mun damke su bil azabi, wato da azaba ta musamman shine farin da Allah ya kama su da shi. Fa mastakanu li rabbihim, wato basu kaskanta kai ga Ubangijinsu, wama yatadarrabun, an gane ko, fa mastakanu li rabbihim, wato basu kaskanta kai ga Ubangijinsu, wama yatadarrabun, kuma basu kaskanta ba, ma'ana basu sadda ba suka mika wuya ga Ubangijinsu, duk azabar da Allah ya damke su da ita maimakon su saluda su dawo su karbi gaskiya, Ubangiji Ta'ala ya ce saboda taurin kansu, wa mastakanu li rabbihim, wato basu kaskanta ga Ubangijinsu, wa ma yatadarrabuna, kuma basu kaskanta kai ba suka karbi gaskiya. Lafazin istikana shine wato mutum ya wulakanta kanshi, ya kaskanta kanshi, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ya wanke mu'minai, wa ma ba'ufu wa mastakalu, in aka ce at-tadarru shine ka kaskanta kai ka mika wuya, shine Ubangiji Ta'ala ya ce fa mastakalu li rabbihim wa ma yatadarrabu, ma'ana a takeice basu kaskanta kai ga Ubangijinsu suka karbi gaskiya duk wahalar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, azabar da Ubangiji Ta'ala ya damke su da ita. Sai ya ce hatta idza fatahana alaihim baban za azabin shadidi, Ubangiji Ta'ala ya ce har aka kai lokacin da muka buɗa musu wata ƙofa, za azabi, ma'abuciyar azaba shadidin mai tsanani. Wasu daga cikin magabata malaman tafsiri suka ce ita ce ranar Badar, an gane ku, Ubangiji Ta'ala ya ɗanɗana musu azaba a hannun mu'minai, aka fatattake su sai da aka kashe mutum 70, aka ribace mutum 70, wasu kuma an raunata su. Wasu malamai suka ce wannan kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani wato ita ce alkiyama, wanda Ubangiji Ta'ala ya riga ya kulle zukatansu. Imani baya shiga, kafircin da yake ciki baya fita, wanda Allah ya kaddara masa tsiyata. Shine yace hatta idza fatahana, Ubangiji Ta'ala yace har aka kai lokacin da wato muka buda musu baban za azabi shadidin, wato wata kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani. Idza hum fihi mublisun, Ubangiji Ta'ala yace sai ga maka su suna masu yanke kauna game da dukkan wani alkhairi, duk wani alkhairi sun yanke kauna game da shi. Sai yace wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sama'a, Ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine Ubangijin da ya halitta muku as-sama'a, shi ma'ana ya halitta muku waɗannan kunnuwa da kuke sauraron duk abin da aka iya sauraro. Wal absara, kuma shine Ubangijin da ya halitta muku magannai, ma'ana idanu, kuna ganin duk abin da aka iya gani. Wal afida, kuma shine Ubangijin da ya halitta muku zukata, wanda kuke fahimtar duk abin da ake iya fahimta. Qalilan ma tashkurun, Ubangiji Ta'ala yace kadan ne abin da kuke gode ma ni'imata, wanda ji da gani wato da hankali, domin zuciya ita take hankaltar duk abin da ake fada. Manyan ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Babu wanda ya fi sanin cewa ji ko gani ko hankali cewa ni'ima ce, sai wanda wannan ni'ima ta gushe sannan ta dawo. Ba wanda yake sanin cewa lafiya ni'ima ce, sai wanda ya kamu da rashin lafiya. Ba wanda ke sanin cewa ji ni'ima ce, sai wanda ya kurmuci. Ba wanda yake sanin cewa gani ni'ima ne, sai wanda bayan yana gani ya makauci. Manyan ni'imomi ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda ya zama wajibi akan mu gode masa. Shine anan Allah yake jaddada musu wannan ni'ima, yace wa huwa allazi, shine Ubangijin da ansha'a lakum as-sama'a, ya halitta muku ji, wanda kuke jin duk abin da aka iya ji. Wal absara, shine Ubangijin da ya halitta muku magannai, kuke ganin duk abin da aka iya gani. Wal afida, kuma shine Ubangijin da ya halitta muku zukata, kuke hankaltar duk abin da aka iya hankalta a gane. Sai ce qalilan ma tashkurun, kadan ne abin da kuke gode ma Ubangijin wato game da ni'imominsa. Sai ce wa huwa allazi zara'akum fil ardi, shine dai Ubangijin da ya halicce ku fil ardi, wato daga ƙasa. Fi anan bi ma'ana min ay min al ardi, kamar yanda ya faɗa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Shine yace wa huwa allazi, shine Ubangijin da zara'akum, ya halicce ku fil ardi, wato daga ƙasa, da halittar da ya ma mahaifinku na farko annabi Adam. Sai ce wa ilaihi tushurun, kuma zuwa gare shi ne za a tara ku a yinin alkiyama, ya sakauta muku da irin ayyukanku. Sai ce wa huwa allazi yuhyi wa yumitu, shine Ubangijin da ke rayar da wanda ya so rayar da shi. Wa yumitu, kuma shine wanda ke karbar rayuwar wanda lokacinsa ya kai. Wala ikhtilafu al-layli wan-nahar, sabawar dare da yini wato nashi ne, ma'ana a hannun shi yake, shi yake tafiyar da wato dare da yini. An gane ko? Kamar yanda yace inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yadlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Ubangiji Ta'ala shi ke da wato mallakar sabawar dare da yini, ma'ana wannan ya tafi wannan ya zo. An gane ko? Idan ana cikin dare ana nan, ba a tantance ba sai yini ya zo. Ana cikin yini ba a tantance ba sai dare ya zo. Ubangiji Ta'ala kuma shi ne yake dada dare a wani yanayi, sai ya zamanto daren ya yi tsawo, yini ya zama gajere. Wani lokacin kuma ya tsawaita ya dada yini, yini ya zamanto ya fi da tsawo. Wannan duka al'amura ne wanda ke hannun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba wata dabi'a bace ba, kamar yanda su waɗanda ba su yi imani da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala su akan haka suke. Irin waɗannan yanayi na al'amura da suke canzawa, su a wajen su kawai wai dabi'a ce, to ba dabi'a bace ba, dare da yini Ubangiji Subhanahu wata'ala shike gudanar da su. Shine yace wala uktilaful layli wan nahar, wato shike da mallakar sabawar dare da yini. Sai yace afala ta'kilun, yanzu ba ku hankaltar inda aka sa gaba ku kadai ta Ubangijin ku a cikin ibada. A takaice waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala yana nuna mana dalilan da suke tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, babu wani wanda ya cancanta a bauta masa, saboda shi ya halitta mana ji, shi ya halitta mana gani, shi ya halitta mana zuciya wadda muke fahimtar abubuwa da ita. Kenan duk wanda bai isa ba ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, to bai cancanta ba a bauta masa. Sannan kuma ya tabbatar mana cewa shi ne ya halicce mu, wato daga ƙasa, da babu mu Ubangiji ta'ala ya halicce mu, kuma a ƙarshe bayan mun mutu mun zama ƙasa mun rududdige, Ubangiji ta'ala zai dawo da mu kamar yadda muke a yinin alkiyama, ya tara mu a buɗe ya sakauta mana da ayyukanmu. Sannan kuma ya nuna mana shi ne yake rayar da wanda yake son rayar da shi, kuma shi ne yake karɓar rayuwar duk wanda lokacinsa ya kai. Kuma sai ya nuna mana manyan halittun nan guda biyu, dare da yini, ba kowa ba yake tuka su face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi yake tafiyar da dare ya zo da yini, in shi ma yini lokacinsa ya kai Ubangiji ta'ala ya gusar da shi, sannan kuma dare ya maye gurbin. Waɗannan duka dalilai ne gane hankali za su nuna masa kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce bal qalu misla ma qala al awwali, Ubangiji ta'ala ya ce bari dai sun faɗi kwatankwacin abinda wato mutanen farko suka faɗa, ma'ana sun ƙaryata da wannan alqur'ani kamar yanda mutanen farko suka ƙaryatar da manzanninsu. An gane ko me suka faɗa su mutanen farko? Qalu a izamitina, lokacin da manzannin Allah suka faɗa musu, suka ce in har ba ku gaskata mu ba game da sabon da muka zo muku da shi, kuka kadaita Ubangijinku a cikin ibada, to ku san da cewa akwai wani yini wanda yake na kin dillanci nan gaba, shi ne yinin alkiyama, in kun mutu tada ku za a yi, da irin abin da kuka aikata da shi ne za a sakauta muku a ranar kiyama. Sai suka faɗa ga manzannin Allah suka ce a izamitina wa kunna turaban, shin yanzu idan muka mutu, wa kunna turaban, muka zamantu ƙasa, wa izaman, muka koma ƙasusuwa, muka rududdige, a inna la mab'usun, shin yanzu mu ababen tadawa ne a sakauta mana da irin ayyukanmu? Wannan duk al'ummun da suka wuce na farko, waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah, sun yi inkarin alkiyama. To haka su ma mutanen da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sun yi inkarin alkiyama. Shine Ubangiji ta'ala yace bal qalu, bari dai mutanen ka sun fadi misla ma qala al awwalun, kwatancin abinda al'ummu na farko suka fada. Al'ummu na farko qalu sun fada ga manzannin Allah suka ce a izamitina, shin yanzu idan muka mutu, wa kunna turaban, muka zamantu ƙasa, wa izaman, muka zamantu kasusuwa, muka rududdige, a inna la mab'usun, shin yanzu mu ababen tadawa ne a sakauta mana da irin ayyukanmu? Suka ce kai laqad idna nahnu wa aba'una hadha, suka ce wannan alƙawari an mana shi ba yau ba, kuma uwayenmu ma an musu irin wannan alƙawari min qablu, gabanin haka, kafin a mana wannan alƙawari uwayenmu da suka gabace mu da kakanninmu su ma an musu wannan alƙawari cewa wai akwai wani ne na alkiyama nan gaba. Suka ce in haza, ita wannan alkiyama da ake faɗa ba ta zamanto ba illa a sadirul awwali, ba ce kawai tatsindiyu ne na mutanen farko, ba su yadda da ita ba, su amince da ita ba. Shi ne suka ce laqad idna nahnu, wato tabbas mu an mana alkawalin haza, wannan tashi bayan mutuwa, wa aba'una min qablu, uwayenmu ma waɗanda ke gabanin mu su ma an musu irin wannan alƙawari cewa wai in sun mutu su ma za a tada su a sakauta musu da irin ayyukansu. Suka faɗa in haza, suka ce wannan alƙawari da ake na alkiyama bai zamanto ba illa a sadirul awwali, face tatsindiyu ne kawai na mutanen farko, ta zo ta wuce ce. ubangiji ta'ala ya ce kul ce da su in har haka ne limanil ardu wa man fiha kasa da duk abin da ke cikin ta na halittu da duk wanda ke cikin ta na halittu liman wani wane ne wake da mallakar su in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kun san da haka ku fada mu kasa da duk wanda ke cikin ta na halittu na wane ne waye halicce su waye ke da mallakar su ubangiji ta'ala yace sai ya kuduna lillah da sannan za su fada maka cewa kasa da duk abin da ke cikin ta na halittu gaba daya wato na Allah ne ubangiji ta'ala yace in sun baka wannan amsa kulci da su afala tazakkaru yanzu ba za ku yi tunani ku karbatu ku kadai ta ubangijin ku a cikin ibada ku yadda da alƙawarin da yake muku na tashin alkiyama wanda da kasa babu ita halittun da suke cikin ta gaba dai babu su ubangiji ta'ala shi ya halicci kasar ya halicci halittun da suke cikin ta gaba daya halittarsa ce kuma mallakar shi to wanda ya halicci kasa ya halicci halittun da yake cikin ta dan kun mutu sake ku ya zamanto masa aiki sai yace kulman rabbus samawati sabi ce da su wane ne ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin al arshi mai girma ma'ana sammai bakwai wane ne ya halicce su kuma waye ke da mulkin su kuma wane ne ya halicci al arshi mai girma wane ne yake da mulkin ta domin lafazin rabb na daukar ma'anar khaliq sannan yana daukar ma'anar malik kulman rabbus samawati sabi ce da su wane ne ya halicci sammai bakwai ko kuma wane ne yake da mallakar sammai bakwai wa rabbul arshil azim wane ne ya halicci al arshi mai girma ubangiji ta'ala yace in ka musu wannan tambaya sai ya kuluna lillah da sannan zaka ji sun fada maka cewa sammai bakwai da al arshi mai girma gaba ɗayan su mallaka ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala in sun baka wannan amsa domin babu wata amsa in banda ita ubangiji ta'ala yace kulce da su afala ta'qilu shin yanzu ba ku hankaltar inda aka sa gaba ku kadai ta ubangijin ku a cikin ibada kulman biyadihi malakutu kulli shay'in ubangiji ta'ala yace ce da su wai wake da mallakar dukkan komai lafazin malakut wato ma'anarsa shine al-mulk domin ta anan lil mubalaga kulman biyadihi malakutu kulli shay'in ce da su wake da mallakar dukkan komai idan aka ce dukkan komai sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su idan ka hudda su babu wani abin da ya rage ce da su wake da mallakar dukkan komai ma'ana sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su gaba ɗayan su na wane ne wa huwa yujiru wanda ubangijin da ke da mallakar sammai bakwai da kasai bakwai wa huwa yujiru shine ubangijin da wato ke kare bayinsa ke kare wanda ya so ya bashi kariya wala yujaru alaihi in yayi nihin damkar wani to babu kuma wanda ya isa ya kare shi wala yujaru alaihi wanda ba a bada kariya a kan shi an gane ko idan ya so ya ba bawon shi kariya yakan bashi kariya duk wanda Allah ya bashi kariya ba wanda ya isa ya same shi da wata mugunta wala yujaru alaihi kuma duk wanda Allah ya nufi shi da wata mugunta to babu wanda ya isa ya tsare shi ko kuma ka ce wa huwa yujiru wato ubangiji ta'ala shine yake tsare bawansa wala yujaru alaihi amma shi ba a tsare shi ma'ana babu wani wanda ya isa ya nufaci ubangiji subhanahu wata'ala da wata mugunta shi baya bukatar wani ya bashi kariya amma shi yake bada kariya ba wanda ya isa ya ba ubangiji subhanahu wata'ala kariya yace in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kun yi sani ku fada mu an gane ku tambayar aka musu kenan ta uku kulman biyadihi malakutu kulli shay'in ce da su mallakar dukkan komai a hannun wayeki wa huwa yujiru ubangijin da ke ba bayinsa kariya wala yujaru alaihi wanda shi ba a kare shi in yayi nihin wani da mugunta ko kuma wala yujaru alaihi shi ba a bashi kariya in har wani ya nufaci shi da mugunta ba wanda ya isa ya ba ubangiji subhanahu wa ta'ala kariya sai yace in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kun san da haka ku faɗa mun ubangiji ta'ala yace sayaquluna lillah da sannan za su faɗa maka cewa ubangiji ta'ala shine yake da mallakar wato dukkan komai kuma shine yake ba da kariya shi ba a bashi kariya kul ubangiji ta'ala yace in sun baka wannan amsa ce da su fa anna tusharu takaka ake juyar da ku daga gaskiya bayan bayyanar ta kun gane cewa Allah da yake da mallakar waɗannan abubuwa shi ya cancanta abota masa to ta yaya ake juyar da hankulan wanda waɗannan ayoyi suna bayyana mana dalailur rububiyya an gane ko dalilai waɗanda suke nuna ubangiji subhanahu wata'ala shi yake da mallakar kowa da komai wanda mallakar kowa da komai shine dalilin da yake tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan sai yace bal ataynahum bil haqqi ubangiji ta'ala yace bari dai wato mun zo musu da gaskiya wa innahum lakadibuna lalle su ubangiji ta'ala yace makaryata ne game da abin da suke da'awa na cewa Allah yana da abokin tarayya ko kuma ya rigida ubangiji ta'ala yace bal ataynahum bil haqqi bari dai mun zo musu da gaskiya shine alqur'ani alqur'ani ko ya wanke ubangiji subhanahu wata'ala game da abokin tarayya kuma ba shi da da shi ya fada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kuma shi ya fada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine yace bal ataynahum bil haqqi ubangiji ta'ala yace bari dai mun zo musu da gaskiya shine alqur'ani wa innahum lakadibun lalle su wato makaryata ne game da abin da suke da awala cewa Allah yana da abokin tarayya ko kuma yana da da mattakhadha Allahu min waladi ubangiji ta'ala bai rigida ba wama kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani abun bauta tare da shi an gane ku mattakhadha Allahu min waladi ubangiji ta'ala bai rigida ba wama kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani abun bauta tare da shi idan aka ce al-ilahi shine abun bauta to babu wani abun bauta tare da Allah idan ubangiji ta'ala yace in har a ce akwai wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa bayan Allah da ya halicci halittu la zahaba kullu ilahi bima kala da kowane Allah wato ya tafi da abin da ya halitta ma'ana ya ja da baya ya ware iya halittunsa don kada ama ayi masa mamaya kamar yadda sarakuna na duniya suke yadda suke cin iyaka sai ka zo ka yi fada ƙasar da ka yi ƙarfi ka mamaye ta duk abin da suka mallaka na arziki ka wawo shi kamar yadda sarakunan duniya suke ya ce idan in har akwai wani Allah na daban banda Allah da ya halicci halittu da zahaba kullu ilahi bima khalaq da kowane Allah ya ware iya halittunsa dan kada nashi su gamu da na wancan Allah wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da junansu yayi nihin galaba akan juna kamar yadda sarakunan duniya suke da wani Allah da sai yayi famar ya yaki wancan Allah na daban ya mamaye dukkan abin da ya mallaka yayi galaba akan shi dawo ga kashin mulkinsa sai ya ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifu game da abin da mushrikai suke siffanta shi da shi na cewa ya rigida ko kuma yana da abokin tarayya wanda aya ta gabata law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda a ce a cikin samai da kasai akwai wasu alloli na daban banda Allah to da sama da kasa gaba ɗaya su rubuce me yasa saboda abin da zai biyo jahiliya kaga irin yanda kasashe suke a yau tsakanin sarakuna idan wannan kasa tana famar ta yaki waccan kasa ta mamaye ta ta dawo da ita karkashin ta kowanne zai dauki iya makamman shi a ita cin juna komai sai Allah la tashi to inda a ce akwai wani Allah na daban banda Allah da ya halicci halittu to da wancan Allah yayi kokarin ware iya adadin halittun shi a ban kasa sai ya ware da kaza da kaza da kaza nashi ya maida gefe kuma da junansu wato ya ringa famar yin galaba akan juna shine yace wala ala ba'dhum shine yace mattakhadha Allahu min waladi ubangiji ta'ala bi rikida ba wama kana ma'hum min ila kuma wani Allah na daban yake cewa wa ma kana ma abumin ilahin babu wani abun bauta tare da shi sai yace idan in har akwai wani Allah na daban tare da shi yace da zahaba kullu ilahin bi ma khalaqa kowane Allah ya tafi ya ware iya adadin abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd da junan su yayi famar yin rinjaye akan juna da wani ya yaki wani yayi galaba akan shi sai yace subhanallahi sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala game da rukun da ko kuma abokin tarayya amma ya sifun game da abinda mushrikai suke siffanta shi da shi sai yace alimul ghaibi wash shahada ubangiji ta'ala shine masanin wato duk abinda yake koyi wash shahada da abinda ke bayyane fata'ala ubangiji ta'ala ya daukaka amma yushrikuna game da abin da mushrikai suke daidaita shi da shi ma'ana suna daidaita shi da wasu halittu a cikin hakkinsa sai yace qurran ce ya ubangiji na in ma turiyan ni ma yu adu in har ka nuna mun abin da kake musu alkawari na azaba yace rabbi ya ubangiji na ina roƙonka fala taji alni kada ka sanya ni fil qaumiz zalimi a cikin jama'a waɗanda suke azzalimai dan kada azabar da za ta same su ta same ni amma ko nan addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya lakanta masa yace qurran bici ya ubangiji na in ma turiyan ni ai in araita ni in har ka nuna mun ma tulu aduna abinda ake musu alkawari na mummunan karshe yace rabbi yace ya ubangiji na fala taji alni kada ka sanya ni fil qaumiz zalimin a cikin jama'a waɗanda suke azzalimai masu hada bautar ka dani sai yace wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiruna ubangiji ta'ala yace lalle mu ala an nuriyaka akan mu nuna maka ma na'iduhum abinda muke musu alkawari na azaba laqadiruna ubangiji ta'ala yace wallahi mu masu iko ina rantsuwa da girma na mu muna da ikon da zamu nuna maka abinda muke yi musu alkawari na azaba sai dai in ba mu niyya ba na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muke Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك